program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis ta 20 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Amurka ta ce ba ta shakkar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA wajen binciken zargin yunkurin Iran na gina bom din nukiliya a baya. Amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma Sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba Salva Kiir ya kirattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Sannan an bada sammacin damke wani ɗan ƙasar waje wanda ake nema dangane da harin bom ɗin nan da ya halaka mutane 22 ranar Litini a wani wurin ibada a birnin Bangkok na ƙasar Thailand. To kanun labaran kenan. Wasu 'yan Najeriya na ganin wato an rasa hanyar bacal ma shugaba Buhari, don haka ana fakewa da batun tsaro.
To tunda Buhari ne a Najeriya shi kadai ba barawo ba, to bari shi ma a bata shi. To Allah ba zai ba su nasara ba, jama'a suna tare da Allah, suna tare da Buhari, za a ci gaba da masa addu'a.
To su kuma ticoci iyayen karatu adawa da suke da wani tsari a jihar Adamawa wanda suka ce na musu wato na mai da su gugari yasa ne kawai.
Wasu su koda ba za su ya karantarwa a sakandare ba, ana ya mai da su karantar primary school domin saboda muna da karancin malamai kwararru.
Za kuma a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gana da wasu hamshakan ma'abuta harkar mai. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali. To amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tuku. Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA wajen binciken zargin yunkurin Iran na gina bom din nukiliya a baya, bayan da wani kundin hukumar ta IAEA da aka kwarmata ya nuna cewa hukumar za ta bar Iran ta gudanar da bincikenta da kanta. Kafar labarai ta Associated Press ta faɗi jiya Laraba cewa ta ɗago abin da ta kira wata yarjejeniya ta sirri tsakanin Iran da hukumar ta IAEA, wadda kuma manyan ƙasashen duniya 6 ɗin nan da suka cima yarjejeniya da Iran, wato da Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Rasha da Amurka, suka rattaba mu hannu. Kafar ta AP ta ce ƙarƙashin wannan yarjejeniyar Iran ce da kanta za ta aike da sufetocin bincike da kuma kayan bincike zuwa tashar nukiliya ta Panchin, inda ake tsammanin Iran ta yi ta ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya. Iran dai ta sha musan ta zargin, kuma ta ƙi barin sufetocin binciken ƙasa da ƙasa su je wurin. Kafar ta AP ta ce yarjejeniyar ta amince ma Iran ta keɓe wasu hotuna da kuma fayafayen bidiyo na sashen tashar ta Panchin, wadda Iran ta ce na da muhimmanci matuƙa ga sojojin ƙasar. Ga dukkan alamu dai wannan izinin ma Iran kaɗai aka bayar, wanda duk wata wato banda duk wata ƙasar da ke cikin yarjejeniyar ta IAEA. A birnin Washington dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗi jiya Laraba cewa ba zai ce komai ba kan abin da ya kira kundin da ake zaton hukumar ta IAEA ce ta shirya. To amma ya ce Amurka ta yarda da duk wani shirin da hukumar ta IAEA ta yi da Iran. Amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma Sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba Salva Kiir ya kirattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni 20 ana yi a ƙasar. Da yammacin jiya Laraba ne dai Amurka ta rarraba daftarin wannan buƙatar. Kuma jami'an diflomasiyya sun ce ba da daɗewa ba za a kaɗa ƙuri'a a kai. An rarraba daftarin ƙudurin ne duk wadda cewa da shugaba Kiir ya yi da safiyar jiya Laraba ga sakataren harkokin wajen Amurka ta waya tarho cewa zai rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar bayan da abin da ya kira wasu ƴan ƙarin kwanaki na tuntuɓa. Ranar Litini, shugaba Kir ya ƙi rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar wadda shugabannin yanki suka shata. Ya ce yana buƙatar ƙarin lokacin nazarinta. Abokin gabarsa kuma tsohon mataimakinsa Rit Machar ya sama wannan yarjejeniya hannu. Sudan ta Kudu mai ɗimbin arzikin man fetur, wadda ta samu ƴancin kai daga Sudan a shekara ta 2011, ta afka cikin yamutsi a watan Disamban shekara ta 2013, bayan da bambancin siyasa tsakanin Mr. Kir da Mr. Machar ya haifar da gwagwarmayar da makami, wadda kuma ta sake fama gyambon ƙabilanci. Ƙabilar Dinka ta su Mr. Kir ta shiga rigima da ƙabilar Nuer ta su Mr. Machar. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma manema labarai cewa ƙin rattaba hannu da Mr. Kir ya yi kan yarjejeniyar wuce gona da iri ne. Mai magana da yawun sojin Sudan ta Kudu, Kanar Philip Guer, ya ce faɗa ya ɓarke jiya Laraba a jihar Upper Nile mai arzikin man fetur, wadda ke daura da kan iyakar Sudan, ta yadda 'yan tawayen suka yi ta ƙoƙarin ƙwace wuraren da ke hannun sojojin ƙasar. An ba da sammacin damƙe wani ɗan ƙasar waje wanda ake nema dangane da harin bom ɗin nan da ya hallaka mutane aƙalla 22 ranar Litini a wani wurin ibada da ke birnin Bangkok na ƙasar Thailand. Sufeto janar na 'yan sandan ƙasar Thailand Somyot Pompumon ya faɗi jiya Laraba cewa da alamar wanda ake zargi da kai harin bom ɗin ya aikata ne a madadin wata ƙungiya. To amma har yanzu masu bincike ba su tabbatar da ƙasar da ya fito da kuma manufarsa ba. Ba shi kaɗai ya aikata ba, la shakka aikin wata ƙungiya ne, a cewar Somyot kwanaki biyu bayan fashewar da ta auku a birnin ibada na Erewhon wadda ta girgiza birnin. Hukumomi dai sun fitar da wani zane na wanda ake zargin, wanda wani matashi ne mai yamutsatsen baƙin gashi da kuma wani gilashin ido mai mariƙin roba. An yi tayin ladar dala 28,000 ga duk wanda ya taimaka aka damƙe shi. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sashin adanawa da kuma kulawa da kayan tarihi na ƙasar Siriya ya ce ISIS sun fille kan tsohon babban jami'in sashin a birnin Palmela mai daɗaɗɗen tarihi. Mamun Abdul Karim ya ce an kashe Khalid Asad mai shekaru 88 da haihuwa ranar Talata. Ya ce cikin abubuwan da mamacin ya yi har da aiki na tsawon shekaru 50 a birnin, wanda ke ƙunshe da baraguzan daɗaɗɗun kayan tarihi na tun daga shekara ta 2000 da suka gabata. Wanda kuma saboda haka hukumar kula da kayan tarihi ta duniya UNESCO ta ayyana a matsayin tungar tarihi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai headquarter a Burtaniya ita ma ta ba da labarin kisan Assad. Ta ce a dandalin jama'a da ke birnin Palmyra aka kashe shi a idan ɗumbin mutane. Ƙungiyar ta ISIS ta ƙwace Palmyra a watan Mayu, al'amarin da ya janyo fargaba kan makomar baraguzan kayan tarihin da ke wurin, saboda yadda aka san wannan ƙungiyar mayaka da lalata duk wani abin tarihin da take ganinsa a matsayin ɗabutu. Zuwa yanzu dai ba su gudanar da rushe-rushe a wurin kamar yadda suka yi a wasu wuraren tarihi a baya ba. To amma a watan Yuni mayakan sa kan sun dasa nakiyoyi a ilahirin gandun na UNESCO gabanin isar 'yan ISIS. A cewar Abdul Karim, an kwashe kayan cikin wani ginin adana kayan tarihi zuwa wato kafinin mayakan su isa. An sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yayin da ake mai da 'yan gudun hijirar Najeriya gida daga makwabtan ƙasashe, an shiga kiraye-kirayen a gina musu matsugunai na dindindin da dai sauransu. To sai dai wasu na ganin akwai kuma masu fakewa da batun tsaron don yin ɓacal. Daga Abuja ga Nasir Adamu Irikaya.
biyo bayan dawo da daruruwan yan gudun hijirar Najeriya daga Kamaru da yadda yan gudun hijira da dama ke rageta a sansanoni da kowane tudun mun tsere da suka samu hukumar yan gudun hijirar ta Najeriya ta buƙaci gwamnatoci su sama yan gudun hijirar gidajen zama na dindindin shugabar hukumar yan gudun hijirar ta Najeriya Hadiza Kangiwa na magana ne a taron da kungiyar farar hula ta SISLAC ta shirya Abuja dan gano ƙarin hanyoyin tallafawa yan gudun hijirar da ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa su cigaba da yaki da yan ta'adda
dan saboda da yawa waɗanda suka fito daga Borno misali ko Yobe ba su iya koma a ƙauyukansu ba amma ya kamata a tallafa musu su zauna inda za su zauna misali idan akwai masunta daga Baga misali suka ga cewa za su iya koma su yi su Kogi ko kuma ƙasar Kebbi ya kamata sai a samu musu matsugunni a ba su tallafi sai su ci gaba da rayuwarsu yadda kowane yake rayuwarsa a cikin al'umma ba tare da an je ana gina gidajen laka ba wataƙila ko a ce a je a samu fili a inda suke gudun hijira a ce dole a kwace gonakin wasu ne ko filayen wasu gaba a samu matsala kuma
ɗaya daga mahalarta taron Lieutenant General Jibrin Ibrahim mai ritaya ya ce in gudun hijirar ba su amfana daga ɗaukin tarayya
kowa yanzu ta wani a cikin motar mai na tafiya ina tsoro to abin ne ke ciki to IDPs din yanzu wanda suna yi baban su abinci ba su sha ba zumi to in su wannan mutane mugun wannan mutane suka zo same su sun ba su wani dan abu za su bi su ai
a nasu bangaren ɗaya daga jagoran al'ummar Yobe da ke nan Abuja Ado Malam Madalla na ganin maraba ga gwamnatin Buhari kan wannan yaki shine mafi ala yana mai nuna musanta kashe mutane da dama a Yobe a makon jiya daga hukumar soji zai kara karyawa al'umma gwiwa ne
a kashe yan uwan mutane 100 da wani abu kace ba kashe kowa ba akwai wanda aka kashe babansa wani an kashe dansa ne wani uwarsa ne aka kashe wani retired police wani retired soja wasu kuma yan baranda duk dai an kashe ka fito ka ce babu waɗannan da aka kashe musu yan uwa suna raye suna ganin ka an kashe musu uba ka ce ba kashe kowa ba an kashe yaro mai shekara 20 zuwa ƙasa a Buniyadi sama da mutum 80 an kashe mutum ya fi 150 a Bunigari ba wanda ya cewa yan Bunigari sannan ku ga maimala dan Buni ne shine national secretary na APC a ji a tambayi gwamna Ibrahim Gaidam ni yadda na dauki Najeriya mutane sun gane talaka sun waye za su iya zaben mutum su bar siyasa to tunda Buhari ne a Najeriya shi kadai ba barawo ba to bari shi ma a bata shi to Allah ba zai ba su nasara ba jama'a suna tare da Allah suna tare da Buhari za a ci gaba da masa addu'a an mutu a kukuwa gujiba local gamma Buhari yewa Ibrahim Gaidam ta'aziya ya taimaki Ibrahim Gaidam a kawo karshen Boko Haram a Yobe a kawo karshen Boko Haram a Arewa a sama mutanen abin yi Ibrahim Gaidam da Kashim suna shan wahala federal gamma su taimake su
Ƙungiyoyin addini da na al'umma kan tallafawa 'yan gudun hijirar da musamman ke sansanoni da ke zaune a mawuyacin yanayin da ba ƙwaƙwaran tsarin kiwon lafiya ko na ilimin yara. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, a kuma gaida Nasiru, har yanzu dai muna Abujar inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu hamshaƙan ma'abuta harkar mai. Umar Faruk Musa gare ka.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba kamfanin mai na ƙasa wato NNPC umarni cewa ya rika mu'amala ko tattaunawa ta kud da kud tsakaninsa da kamfanonin mai na 'yan ƙasa waɗanda a yau suka ziyarce shi domin jinjina masa akan irin matakan da yake ɗauka na farfaɗo da albarkar mai da kuma tabbatar da mai ya wadata kuma Najeriya ta ci gaba da cin albarkacinsa ba tare da wata matsala ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin sauraren su 'yan wannan ƙungiyar ta masu fitar da mai da iska gas na 'yan ƙasa Najeriya domin fahimtar bukatunsu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da wani irin mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta aikinsu da kuma tabbatar da an warware matsalolin samar da mai a cikin ƙasa da kuma wanda ake turawa zuwa ƙasashen ƙetare ganin irin matsaloli da ake ci gaba da fuskanta lokaci zuwa lokaci. Akan samar da mai a Najeriya da yake neman ya zama ƙayar kifi a wuya a wannan sabuwar gwamnati. Ga dai ƙarin bayani da ɗaya da cikin shugabannin wannan ƙungiya ta masu fitar da mai da iska gas 'yan ƙasa Najeriya suka manema labaru bayan da suka kammala ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗazu a Abuja.
Sunana Abdullahi Buka Sarkin Kudu. Ina wani kamfani da ke cewa Seven Energy da Frontier Oil. Wanda kuka gani a nan abokan aiki na mun zo muna wakiltar kungiyoyin masu fidda mai da gas, natural gas a Najeriya. Muna zuwa mu ga shugaban ƙasa, mu yi mishi godiya, mu nuna mishi cewa muna nan ko muna fatan za mu yi aiki tare da gwamnatin wannan a haɓaka abin da muke yi, a duba a ga abin da suke ƙasan nan, a duba a taimaka yadda za a fidda abin da yake so ya zama an ba da hanyar da za a bi kasan nan ta samu abin da ke nema na albarkar mai ko fuddo shi man ko kuma fuddo gas wanda ake amfani da shi wajen samu abin nan lantarki wanda kasan nan take nema. Muna roƙon shugaban kasa an za a tsara komai a tuna da mu duka mutane wanda suka je suka fuddo abubuwan da za su yi suka kawo kudin su suka sa a kasan nan suka shuka suna neman yadda za a ƙara wannan a haɓaka shi don duk abin da muke yi muna yi ne saboda ƙasar nan.
Ga dukkan alamu dai shugaba Muhammadu Buhari a shirye yake yayi amfani da wannan kamfani mai na ƙasa wato NNPC domin haɗin gwiwa da kuma taimakawa wurin haɓaka ayyukan da wannan ƙungiya suke yi ko mai zai wadata a Najeriya kuma 'yan ƙasa su yo sama a rage danne su kamar yadda ake fuskanta a yanzu. Inda ya ba su tabbacin cewa za a inganta sha'anin tsaro da kuma tabbatar da an shiga tsakaninsu da masu hada-hada ta bayan fage domin a tabbatar da gwamnati ta yi amfani da sanannun kamfanoni domin samar da mai a cikin Najeriya da kuma wadata ƙasa da shi har ma ya fita zuwa ƙasashen waje. Amma kamar yadda Alhaji Abdullahi Bukar Sarkin Kudu yake bayyanawa.
In ka tuna nan da shekara biyar abinda kamfanoni 'yan ƙasa suke fitowa shekara biyar da suka wuce nan ba bai kai 10,000 ba, yanzu a cikin shekara biyar suka wuce ya kai 200,000, saboda haka ba karamin tashi bane ba. Kuma abin da muke fata cewa daga nan zuwa kamar shekara a karuwan shekara biyar din in abin da muke samu sun samu za mu kai har 1,000,000, tunda ita ƙasar nan gaba ɗaya tana fatan cewa mun da yake fakowa daga ƙasar nan ya kai 3,000,000 a kowane rana. Abin da muke nema shi ne a ce za mu fidda abin da zai kai har 1,000,000 daga su waɗannan mutanen da muke wakilta a yau.
Alhaji Abdullahi Bukar Sarkin Kudu kenan, shugaban ɗaya daga cikin kamfanonin mai da suka kafa ƙungiyar masu fitar da mai da iskar gas a Najeriya bayan suka kammala ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi.
A gaida Umar Faruk daga Abuja kuma sai Adamawa, inda ake karce ƙasa tsakanin gwamnatin jihar da ƙungiyar Kwadago saboda rashin biyan wasu rukunin malamai su wajen 500 albashinsu na tsawon shekaru uku. Ibrahim Abdulaziz, gareka.
Su da waɗannan malaman makarantun sakandaren su ne rukunin malamai na bajet da tsohuwar gwamnatin mutanen Yakut ta ɗauka aiki, to amma tun a wancan lokacin har zuwa yanzu ba a ba su koda kwandala ba, wanda ma daga bisani gwamnatin Bala John Gilayi ta ce ba ta ma san da zamansu ba. To sai dai kuma yanda batun ma ke gaban kotun harkokin Kwadago. Yanzu haka hadakar ƙungiyar Kwadagon Najeriya NASC da kuma ƙungiyar malamai ta NUT su ma sun mauni yunƙuri na ganin an sasanta. Ƙungiyar Kwadagon da su ma gudanar taruka ne da ɓangaren da abin ya shafa don kawo ƙarshen lamarin. Kuma na Dauda Maina da ke zama shugaban ƙungiyar malamai kuma har ila yau shugaban ƙungiyar Kwadago a jihar Adamawa ya bayyana mai da suke ji game da rashin biyan malaman albashinsu na tsawon watanni.
Eh, to mu kokarin mu kamar da na faɗa yadda na kira ga shi mai gida gwamna, su wayannan malaman da aka dauke su suka aiki na kusan wata 22 din nan ba wai ba za su yi aikin gwamnati kwata-kwata ba ne. Wasun su ko da ba za su yi karantarwa a sakandare ba, ana iya mai da su karantar primary school domin saboda muna da karancin malamai ƙwararru a wancan, wanda muke gani kuma da aka kai mai diploma a wurin da ya fi wasu malaman sakandare wanda ake ɗauka masu ilimin sakandare su yi wannan aiki. Ke sa muke roƙon gwamnati duk da tabargazan da ita gwamnatin da ta suɗe ta yi hanyar ɗaukan wa'innan ɗin, mu masu son zaman lafiya ne ba amfani a dinga cece kuce. To muna kira ga shi mai girma gwamna da su yi shawara a kan teburin sulhu a zanna a duba abin da za a yi saboda a sasanta.
Ita ma dai ƙungiyar lauyoyin a jihar ta nuna nata takaici. Barista Abubakar Babakar Kano, shugaban ƙungiyar lauyoyin jihar, shi ke matsayawa malaman a kotu.
An ɗauke su aiki, an ba su letter of appointment, kuma an yi screen nasu, an yi duk abin da ya kamata kama ka ɗauke su aiki. Kuma suna aiki nan, sun aiki wajen kusan wata 29, sai kurun daga baya zuwa ce ba a hanyar da aka ɗauke su ba daidai ba ne. To sun zo sun ta ƙoƙarinsu, sun yi zanga-zanga peaceful demonstration, sun samu gwamnati manyan mutane sun musu kuka duk ba abin da aka yi, nisan suka same ni suka ce da ya kamata in taimaka musu. Muna rubuta musu leta na ce ya kamata mu zauna da su mu zauna mu san da za mu yi wannan abu din mu gama lafiya, sun ƙi.
To ko me gwamnatin jihar ke cewa ne? Mr. Yohana Matayes da ke zama sakataren yan labaran gwamnan jihar ya ce fa su fa ba laifinsu ba.
Eh, to maganar malamai mun zo mu samu wannan a cikin gwamnati, sun garzaya sun tafi kotu. Tunda akwai magana a kotu ba zan iya gaya maka duk abin da gwamnati zai yi ba, amma mu son gwamnati ne mu tabbatar cewa an biya kowa hakkinsa. Su malaman da suka aiki mun sani za a bi hanya da bi dacewa a tabbatar an ba su haƙƙin su.
Bisa ga dukkan alamu dai wannan matsala na fa ƙara jefa malaman ne cikin wani mawuyacin hali, kamar yadda Mr. Fredin Bashi da ke zama jagoran malaman ke cewa.
Sai muna halin mawuyanci malam, domin wasu mu dewa cikin wannan halin, zance wasu mu sun rasa rayukansu, wasu sun rabu da matayensu. Ai to mun dai muna nema kwato mana yancin mu, ko kuwa ita gwamnati da shigo yanzu ta dubi wannan abun da idon rahama a duba mu ayanta ne, a maido mu a bakin aiki mu, a biya mu haƙƙin mu yadda ya kamata.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausar Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wannan kiɗan fita ne, wannan batun fita ne.
Haka yake marigayi ɗamaraya, kuma a gaida Ibrahima. Yanzu kuma bari in koma gefe, Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ɗauka gwiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce ke fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya sake gayyatar Dr. Habiba Ismail, likita da ke aiki a bangaren da ya shafi mata a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa, Bautin, Najeriya, wadda kwanan baya ta dauki lokaci tana mana bayani kan abin da ya shafi daukar ciki. To bayan wannan shirin ne masu sauraro da dama suka rika neman ƙarin bayani kan matsaloli daban-daban da suka shafi ɗaukar ciki da haihuwa. Sabili da haka shirin ya sake gayyatar Dr. Habiba domin amsa ɗaya daga cikin waɗannan tambayoyi, inda masu sauraro suka nemi sanin abin da yake sa waɗansu mata yawan ɓari. Ga bayanan Dr. Habiba.
Akwai dalilai da dama wanda suke iya kawo, suke iya janyo matsala ya sa mace mai ciki ta yi ɓari. Cikin waɗannan dalilai akwai waɗanda suka shafi uwa, akwai waɗanda suka shafi jariri da take ɗauke da shi. Kamar mafi yawancin ɓarin da yake faruwa kafin wata uku, ko kuma yawanci ciki yana wata uku ko kuma bai kai wata uku ba, matsalolin sun danganci jaririn da take ɗauke da shi ne. Mai yiwuwa a halittar shi daidaitu ba. Saboda haka akwai wani mechanism wanda shi ne ce yake cikin care of irin waɗannan jariran, wanda halittar su bai daidaitu ba, sai kawai ba tare da wai ko wani dalili ba cikin ya ɓage. Idan an yi bincike za a iya gano irin wannan matsalan. Wasu lokuta kuma ba da matsalan ba daga jaririn ba ne, daga wurin uwan ne. Mai yiwuwa ita uwan nan ba ta cika ƙoshin lafiya ba, ko a ce tana ɗauke da wani ciwo a jikinta, kamar musamman irin mata waɗanda suke da ciwon suga ko hawan jini, ko kuma irin matan nan sikila su suna da ciwon sikila a jininsu. So su ma yawanci suna yawan yin ɓari, musamman in ba su samu kulawa sosai yadda ya kamata ba. Wasu matan kuma za ki ga irin kamar a ce abinci ne bai ishe su ba, daman ba sa samun isasshen abinci, ba su da jini isasshe a jikinsu. Idan sun ɗauki ciki suna yawan yin ɓari saboda rashin ƙoshin lafiya, ko kuma sun daɗe suna jinya. A wannan hali ba su gama farfaɗowa ba su samu ciki, to shi ma suna iya yin ɓari. Wasu kuma za su ga bakin mahaifansu ne ba shi da ƙarfi, ba shi da kwari a yanda halittar su yake. Ke da sun ɗauki ciki sai ke da sun zubar ya ɓari, musamman ciki in ya fara ɗan tasawa ya kai wata huɗu haka, za ki ga ruwa ya fashe sai su ɓarar da abin da suke ɗauke da shi saboda rashin ƙarfin bakin mahaifa. Akwai wasu mata kuma za ki ga irin suna da irin fibroid ne a cikinsu, a wannan halin kuma suka samu ciki, to shi ma wannan fibroid ɗin idan ya yi girma ya rufe mahaifa, tunda ciki ɗin yana girma ne shi ma, sai su ga cewa mahaifar ta yi ma ɗa da fibroid kaɗan, sai su ga sun ɓarar da cikin. Ba dai a ce wai fibroid ɗin ya fita ya bar cikin ba, sai dai ɗan ya fita ya bar ma fibroid ɗin ciki. Wasu kuma ba su da halittarsu ne, yanda Allah ya yi su mahaifansu ba su da inganci sosai. Mai yiwuwa irin halittar mahaifan bai zama yadda ake santa ba. In suka yi ciki sai su ga suna yawan yin bari. Wasu kuma ya danganta da abin da suke sha ne ko suke ci. Waɗansu za su ga kamar mata masu yawan shan giya ko shan magunguna ba tare da ƙa'ida ba. Shi ma yana ma jariri illa ya sa uwa ke bari. Wasu kuma za su ga suna yawan shan taba ne matan. To shi ma yana ma jariri illa ya bari. Wasu kuma za su ga yayuwa yanayin wurin aikin su ne ko kuma irin aikin da suke yi ba sa samun hutu isasshe. A kodayaushe suna yin aiki mai wahala. To irin wannan shi ma yana sa bari. Wasu kuma za su ga kawai ɓacin rai ne. Wace ne tana da ciki amma ta samu wani labari wanda zai ɓata mata rai ya tayar mata da hankali ko kuma ta ji tsoro. A wannan lokacin za ki ga a take ta fara zubar da jini sai ki ga ta yi ɓari. Wasu kuma za ki ga wasu suna da rai ne a jikinsu ba su da shi isasshe amma ba tare da an yi bincike an sani ba dukkan da suka ɗauki ciki shi ma za ki ga suna yawan yin ɓarin shi. Da kusan waɗannan shi ne dalilan da suka fi sa mata a ce in sun ɗauki ciki suna yin ɓari.
To kaɗan kenan daga cikin matsaloli da suke haddasa ɓari ga mata masu juna biyu. Idan Allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji matakan shawo kan waɗannan da kuma waɗansu matsaloli. Yanzu dai a madadin baƙuwar tamu Dr. Habiba Ismail. Da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga labaran duniya amma mun fa a taƙaice. Amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA wajen binciken zargin yunkurin Iran na gina bom ɗin nukiliya a baya. Amurka na kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kakaba ma Sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba Salva Kiir ya ƙi rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Gwamnatin Libya da duniya ta amince da ita na kira ga ƙasashen Larabawa da su ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan mayakan nan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS waɗanda suka yi tafille kawuna da gice mutane. Suka kuma kwace birnin Sirte mai gabar teku bayan wani taron gaggawa a birnin Al-Qahira ranar Talata. Kungiyar kasashen Laraba ta yi alkawarin daukar matakin soji kamar yadda gwamnatin ta Libya ta nema da kuma bukatar kafa wata rundunar gamayya ta kasashen Larabawa amma bata yi karin haske ba. Jiya Laraba ministan harkokin wajen Libya Muhammad Al-Dairi ya ce kungiyar ta kasashen Larabawa ta amince wato ta yi taro ranar 27 ga watan nan na Agusta don tattaunawa kan yiwuwar kafa rundunar. Amurka ta yi Allah wadai da aika-aikar kungiya mai alaka da ISIS din a Libya. To amma har yanzu tana goyon bayan tattaunawa. To labaran duniyar kenan da kuma wannan labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin in sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Alhaji Ɗanlami mai fata saboda rasuwar uwar gidansa Hajiya Delu jiya da daddare wadda za a yi jana'izarta yau da safe a ƴan doya da ke jihar Filato. Allah ya yi mata rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.